sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke sa muku wannan shiri a yau Alhamis 26 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku jabo wanda muke tafa da su ga Alheri da kanan labarai.
Kisa ɗan sandan cikin gida a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya na yin dubda ciki da fadi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. Mataimakiyar sakatariya janar ta Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta faɗa jiya Laraba cewa kasashen duniya za su yi amfani da burin kungiyar Taliban na samun katsuwa a duniya wajen shawo kan kungiyar ta ba mata ƴanci. Kana kamfanin Meta mai dandalin sada zumunta na Facebook ya maido da shafin sada zumunta na tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump.
Bayan labaran duniya kashi na farko, muna tafe da rahoto kan yadda masana tattalin arziki da ƙwararru a fannin hada-hadar kuɗi ke tsokaci game da kuɗaɗen da babban bankin Najeriya ya ce ya kashe wajen bunƙasa naira.
Bun da yake kawo wannan matsalan gaba ɗaya barin ga miki wani wuri ne wanda aka mai da shi kan wata saniya na tatsa wa'ansu wanda suke cikin bankunan da kuma babban bankin Najeriya da kuma wanda aka so yayi arziki a cikin harkar tambi.
Za kuma ku ji abinda dan majalisar tarayyar Najeriya Hafizu Kawu ke cewa kan wannan lamarin. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, Alheri za ta sake shigowa da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. ‘Yan sandan ciki a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele na yin rubuta ciki da fadi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. Sai dai magoya bayan gwamnan bankin sun ce zargin yana da nasaba da siyasa, inda ‘yan siyasa ke adawa da sake fasalin takardun kuɗin da ya yi. Laifukan da hukumar tsaro ta farin kaya SSS take zargin gwamnan da aikatawa sun hada da karkatar da wani shirin bayar da lamuni na biliyoyin daloli da kuma tallafawa ayyukan ta'addanci. Rundunar 'yan sandan sirri ba ta bayyana lokacin da ta fara binciken gwamnan ba, amma a cewar wata sanarwar kotu, hukumar ta yi kokarin kawo shi domin amsa tambayoyi tun watan Disamba. A hirar shi da muryar Amurka, wani mai sharhi kan harkokin kuɗi Isaac Botti ya ce ana yi wa Emefiele rashin adalci.
The man is being confronted. People are reacting, particularly when this issue of currency.
Yace ana yi wa mutumin kazafi ne, mutane suna magana ne yanzu musamman da aka fara batun sake fasalin takardun kuɗi da ƙayyade yawan kuɗin da mutum zai iya cirewa daga banki da bai yi wa mutane da dama daɗi ba, musamman waɗanda suke riƙe da madafun iko. Idan akwai ƙwararren dalilai da kuma shaidu da suka tabbatar ya aikata laifin rubda ciki da fadi, sai a sauke shi daga mukaminsa. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne babban bankin Najeriya ya kaddamar da sabbin kuɗaɗe da nufin yaƙi da miyagun laifuka da kuma yadda ake sayan kuri'u a lokutan zaɓe, lamarin da ya janyo cece-kuce 'yan watanni kafin zaɓen watan Fabrairu. Mataimakiyar sakatariya janar ta Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad ta faɗa jiya Laraba cewa kasashen duniya za su iya yin amfani da burin kungiyar Taliban na samun karbuwa a duniya wajen shawo kan kungiyar ta janye takunkumin da ta yi wa mata na Afghanistan. Mataimakiyar babban magatakardar ta dawo ranar Talata daga wani aiki na makonni biyu da ya kai ta da tawagarta da suka hada da shugabar mata ta Majalisar Dinkin Duniya da mataimakiyar shugabar harkokin siyasa da zaman lafiya zuwa kasashen musulmi da dama da kuma birnin Kabul na kasar Afghanistan. Ta kuma gana a yankin da tsohon shugaban kasar Afghanistan Hamid Karzai da tsohon babban jami'in gudanarwa Abdullah Abdullah. Ta yi nuni da cewa kungiyar Taliban ta danne 'yancin al'umma da suke cewa daga baya za su sake su. Wani sabon rahoto kan yadda ake gudanar da mulkin Afirka na nuni da cewa an samu koma baya ainihin a galibin kasashen nahiyar Afirka a fannin tsaro da demokuraɗiyya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Wata kididdigar da gidauniyar Mo Ibrahim ta tattara kuma ta fitar a jiya Laraba ta gano cewa tsaro da bin doka da oda na fuskantar koma baya kasashe fiye da 30 daga cikin 54 na nahiyar. Rahoton ya kuma yi nuni da koma bayan demokaradiyya da suka hada da juyin mulki guda 8 da aka yi nasara a Afirka tun daga shekara 2019. Attajirin dan kasar Burtaniya Mo Ibrahim yana amfani da dukiyarsa wajen inganta demokaradiyya da kuma tabbatar da mulkin kware a siyasance a Afirka. Yace sakamakon binciken na barazana kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na tsawon shekaru. Sai dai yace binciken ya kuma nuna cewa an samu ci gaba a wasu fannoni da suka hada da tattalin arziki, ilimi da daidaiton jinsi. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Babban bankin Nigeria ya ce ya kashe jimillar dalar Amurka biliyan 11.42 wajen tabbatar da daidaiton farashin musayan kuɗi da aka amince da shi a tsakanin watan Janairu zuwa Yuli na shekara ta 2022. To sai dai masana tattalin arziki da ƙwararru a fannin hada-hadar kuɗi na ganin wannan kokari da CBN ta yi bai hana hauhawan canjin tsakanin dalar Amurka da naira ba. Wakilin Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin lamarin a wannan rahoto da ta hada mana.
Rahoton da babban bankin Najeriya ya fitar a shafinsa na yanar gizo ya ce bankin ya kashe waɗannan makudan kuɗaɗe wuri na gugan wuri har dalar Amurka biliyan 11.42 a cikin watanni 7 kacal daga watan Janairu zuwa watan Yuli na shekara 2022 domin wai a farfado da darajar naira. Amma yanzu lokacin ɗaukan wannan rahoto ana sayar da dalar Amurka ɗaya akan naira 750 ne a kasuwan bayan fage, a banki kuma ana sayar da dalar Amurka ɗaya akan naira 450. Akwai bambancin naira 3 a tsakanin banki da kasuwan bayan fage. Umar Garkuwa yana ɗaya daga cikin manyan 'yan canjin kuɗi a Abuja.
Duk matsalolin harkar canji a Najeriya da yadda dala take tafiya ba magana harka ne na cewa kuɗin suna tafiya daidai da kuɗaɗen duniya bane ba, a'a farashin Najeriya daban yake. Abinda nake nufi anan, yau in kin je ki Saudiya za a dauki adadin riyal da za a baki a madadin dala. Idan kin dawo Najeriya ki yi lissafi ki gani a tsakanin kowane awa biyar lokaci sai ki samu bancin naira 10-20. Abinda yake kawo wannan matsalan gaba ɗaya bari ga miki, wani wuri ne wanda aka mai da shi kamar wata saniya na tatsa wa'ansu wanda suke cikin bankunan da kuma babban bankin Najeriya da kuma wanda aka so ya arziki a cikin harkar canji.
A lokacin da take bayani akan yadda canjin kuɗi ya shafi farashin kayayyaki a kasuwa, Madam Elizabeth Sudan ta yi tsokaci cewa
farashin abubuwa gaskiya sun tashi sosai, don koma gima da dama muke siya 750 mun dawo muna siyan shi 800, buhun shinkafa da muke siyan shi a 40,000 na siyan shi a 44,000, wani wuri kuma zaka samu a 42,000.
Amma ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu yana ganin akwai matsala da ya kamata a tantance idan CBN ya kashe waɗannan kuɗaɗe kuma darajar naira bata hau ba.
To waɗannan kuɗaɗe idan har an kashe su kuma ba a ce to naira ba, to ma'ana akwai matsaloli kenan waɗanda ba waɗannan kuɗaɗen ne za su yi maganin su ba, ko kuma ba a yi amfani da su ta yanda za su ceto tattalin arzikin ƙasan ba, saboda yanayin da shi tattalin arziki yake fama da hauhawar farashi, wanda hauhawar farashin nan ya jawo mutane da yawa suka rasa kuɗaɗen da za su yi wasu hidimomi, wanda ma a ƙarshe ya mai da mutane da dama talakawa a ƙasan, kamar yanda hukumar ƙididdiga ta sanar na kusan mutum miliyan 133.
Amma darakta mai kula da bankuna a CBN Haruna Bala Mustapha ya yi fashin baki akan batun canjin, yana cewa
babban bankin Najeriya hurumin mu ne mu tabbatar da cewa farashin dala ko farashin kudin waje yana da inganci. Sai sa muka fito da tsare-tsare da zamu bunkasa hanyar kudin shigowa. Idan kudaden shigowa na waje suka bunkasa, tabbas shi ainihin farashin ko dala ko pound zai sauko kasa, don saboda a samu a dakile duk wasu hanyoyi na matsalolin da suke addaban ainihin tattalin arzikin kasa.
Abin jira a gani shine yadda waɗannan makudan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan 11.42 za su farfado da darajar naira, ganin cewa batun sauya kuɗi ya kawo rufe kasuwanni da dama a ɓangarori daban-daban na ƙasar baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
to madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban kamfanin Meta mai kamfanin sada zumunta na Facebook ya maido da shafin sada zumunta na tsohon shugaban kasa Amurka Donald Trump bayan dakatar da shi na tsawon shekaru biyu bayan tashin hankali da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu. Kamfanin ya ce a wani rubutaccen bayani da ya kafa a yanar gizo jiya Laraba cewa yana ƙara sabbin hanyoyin sa ido don tabbatar da cewa waɗanda suka keta dokokin kamfanin ba su ƙara ba. Mai magana da yawun Trump bai mayar da martani nan take ba kan buƙatar yin tsokaci dangane da matakin. An dakatar da Trump daga amfani da shafin sa na Facebook ne a ranar 7 ga watan Janairu, kwana guda bayan mummunan tawaye na shekara ta 2021. Haka kuma wasu kamfanonin sada zumunta suka kore shi daga dandalinsu ko da yake a kwanan nan aka mayar da shi kan Twitter bayan da Elon Musk ya karbi ragamar kamfanin. Daga ƙarshe manyan jami'an ƙasashen Sin da Rasha da kuma Amurka suna ta kai komo a wannan watan na ziyarta da kuma zawarcin ƙasashen Afirka tare da yin alƙawalin ba da gudunmuwa ga lahiyar da tafi sauran ƙasashe bunƙasa a duniya. Yayin da shugaba Joe Biden ke shirin kai ziyara a ƙarshen wannan shekarar, a kwanan baya wasu manyan jami'ansa sun ziyarci Afirka. Ya zama dole su daidaita sha'awar tabbatar da goyon bayan ƙasashen Afirka kan zaluncin Rasha da kuma gurorin ƙasar Sin a nahiyar, yayin da suke ƙoƙarin cika alƙawalin da suka yi na yin aiki don amfanin Afirka. Washington ta ce ba an yi wannan don tunkarar muradin Rasha da China ba ne, ko da yake Amurka ta nuna rashin jin daɗinta game da yadda ƙasashen Afirka suka ƙi yin Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Amma tana ɗaukar wannan matakin ne da nufin ƙulla alaƙa mai ma'ana a fannonin kasuwanci, kiwon lafiya, zaman lafiya da kuma tsaro. Sai dai babban jami'in diflomasiyyar nahiyar ya ce Afirka, wadda manyan ƙasashen Turai suka yi wa mulkin mallaka tsawon shekaru aru-aru, ba 'yar amshin shata ba ce, ya kuma ƙara da cewa Sin ta fahimci haka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dan majalisa Honorable Hafizu Kawu, mai wakiltar karamar hukumar tarauni a Majalisar Wakilan Najeriya, ya bayyana cewa har yanzu majalisar na kan bakanta na neman gwamnan Babban Bankin Najeriya CBN Godwin Emefiele ya gurfana a gabanta domin amsa tambayoyi da yin bayani kan abin da ya biyo bayan canza fasalin takardun kuɗin ƙasar da ya jefa al'umma cikin halin kunci. A hirar shi da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe, dan majalisar ya kuma bayyana dalilin da suka sa shugaban Babban Bankin bai bayyana a gaban majalisa ba a lokutan da ake neman shi.
To sunana Honorable Hafiz Kawu, dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar tarauni a zauren majalisar ƙasa kuma muƙaddashin ciyaman na kwamitin harkar bankuna da kudade na wannan zauren majalisa.
To Honorable, kun dauki mataki akan ƙara wa'adin canza kuɗi a Najeriya, wato wasu takardun kuɗi da Babban Bankin Najeriya CBN yayi, inda ya sa ranar 31 ga watan Janairu ta zama ranar ƙarshe na canja kuɗi a bankuna. Kana ganin matakin naku zai iya tasiri kuwa?
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani cewa mu ne wakilan al'umma, mu al'umma suka turo mu kara mutuncin su da darajar su, kuma mu muka san yanayin da halin da al'umma suke ciki. Babban bankin ƙasa bai san abin da al'umma suke ciki ba, ya dogara ne da abin da ake cewa theory, mu kuma muna amfani da practicals abin da ke faruwa a ƙasa tunda kullum muna cikin al'umman mu a grassroots. A zauren majalisa jiya, Honorable Sada Soli ya gabatar da kuduri cewa lallai a nemi wannan babban bankin ƙasa da ya daga wannan rana da ya saka ta canje wannan kuɗi, domin kuɗin ma ba su wadata ba, babu su a wurare daban-daban. Shi ne zauren majalisa ya amince aka naɗa kwamiti wanda shi shugaban masu rinjaya Honorable Alhassan Ado Doguwa zai jagoranci wannan kwamiti domin a kira ita kanta babban banki da manya-manyan MDMG na bankuna na Najeriya domin a zo a tattauna a samu masana a samu matsaya akan dage wannan lokaci kamar yanda su ma zauren majalisar dattijai suka kira cewa lalle lalle wannan babban banki ya ƙara wannan wa'adi na karɓar kuɗi saboda talaka sun fara shiga wani yanayi sun fara shiga wani hali sun fara kokawa tunda duk abin da ake ji su ake mulka kuma su ake wa so dole mu kalle su mu kalli yanayin da ƙasar take ciki domin a zo na ba wai dan mu ba dan muna ƴan siyasa a'a saboda wanda muke mulka saboda ko menene aidan su ake wa dokar ba wai mu kadai ta shafa ba saboda haka shi yasa a zauren majalisa gabaki dai guda biyu suka zauna suka gabatar da wannan kudiri cewa lalle lalle bankin babban kasa su duba na tsanaki bisa yanda kundin tsarin mulkin kasa ya bayar cewa su tage wannan lokaci ko kuma a fito da abin da zai zama masana zai taimaki talaka na kasa kuma ya taimaki tattalin arziki
Honorable Hafiz Kawo dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Tarauni a majalisar wakilan Najeriya a tattaunawar shi da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kode shi ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoye ba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya
da wannan daman ya ba wa mata a Najeriya dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata
wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata
to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kowani jam'iyya su shiga da yawa
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yau ya rage saura makonni hudu a gudanar da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya a Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi sai dai duk kokarin da mata suka yi na ganin wannan karo ba a bar su a baya ba hakan su bata cimma ruwa ba kasancewa ba su samu wakilcin da suke nema ba batun da zamu fara nazarta kenan a wannan makon ashirin domin iyali bakin da wakiliyar mu Zainab Babaji ta gayyata domin neman mafita sun hada da
Hajiya Binta Musa ne ke shugaban Interfaith Mediation Center Plateau State Chapter
Ambassador Roda Godwill Jahota ne ke shugaban Matan Krista a jihar Plateau
Dokas Lenkat Yusuf ne ke shugaban Opta mai sauka a Plateau State
sunana Ambassador Ridwan Jumat Imam ni malamin makaranta ne ni principal ne na San Michaela dake Comprehensive College dake cikin garin Jos kuma malami ne karkashin kungiyan Jama'atu Nasrul Islam ni ne mai gabatar da shiri na musulunci ke kira
masu sauraro waɗanda zamu tattauna da su a wannan dandalin namu kenan kuma maudu'in da zamu tattauna shine tasirin shiga mata harkokin siyasa Hajiya Binta bari mu fara da ke da yake na san kina gogor maya yaya kike ganin shigan mata harkokin siyasa musamman a Najeriya
ba na siyasa sai dai ina shiga harkokin da ya danganci waye kai da kuma fitowa mutane da wayansu bayani da zai ba su dama su san damun su a cikin gwagwarmayar zaben shugabanni akan maganar mata da gender equality wanda musamman tana da bill ɗinta wanda aka asandin ɗinta a 2006 especially wanda aka kira shi 35 affirmative to shi 35 affirmative ɗin nan Nigeria a matsayin tana ta zo ita ta daga cikin nation ne wanda take cikin kungiyar duniya na United Nation. To akan haka duk wani dokoki da wani kundi da aka yi magana akan neman dama na abawa mata matsayi a duniya to ya zama kenan tunda Nigeria is signatory to it as tana da sa hannu to Nigeria da matan su tana cikin wannan daman. To ita wannan daman ya bawa mata a Nigeria dama na duk wani abu da ya shafi shugabanci mulki hukunci da kuma shawarori a ce a dama da mata matan nan ba lallai sai daga federal level kawai ba a mun san cewa shi power ko wani ma shugabanci yana fitowa daga cikin party ne in ya fito daga cikin party sai ya zama ko councilor ne ko chairman ne ko ko governor ne ko members house of reps ko senator ne ko president mun riga mun san dai duka leadership dai yana fitowa daga party to mata an ce a cikin wannan kundin mata a dama da su saboda su zama suna cikin hukunci da kuma ba da shawara in muka duba zan yi magana da certain authority na statistics na national population kidenya na duniya na Nigeria da ake shi bayan kowane shekara 10-10 duk da ke mun dan samu dan tuntube a hanya amma duk da haka a 2022 data muna da mata 105,093,075 shine population din mata by implication in kin duba mata su ne 49%
su ne kashi 49%
na population in Nigeria idan ko wannan shine matsayin mata ai sai mu duba mu gani lalle mu ne muka fi yawa to idan ko mu ne muka fi yawa to ya kamata a ce mun fi rinjaya idan kuma mun fi rinjaya ya kamata a ce kuma duk abin da za a yi a sa da mu in aka sa da mu kuma ya zama muna da wani kaso wanda zai zama yayi magana akan haƙƙin mata da kuma daman su
to bari zamu dawo gare ki madam Roda Jahota akwai bayanan da ke cewa kamar yadda ta fara mana bayani cewa wato mata su suka fi yawa kuma a wannan karo zaben da za a yi a shekaran nan akwai mata da suka fito da dama kusan za a ce wannan karon ne mata suka fito da dama domin takarar siyasa waɗansu sun samu sun tsallake primaries wato mataki na farko waɗansu kuma an watsar da su a kotu waɗansu kuma ma tun daga ƙasa ma an watsar da su me zaki ce game da yadda mata sun fito amma wani lokaci sai mu ga har yanzu matan da ba su kai matakin da ya kamata su kai ba a Najeriya
wannan dai ya nuna cewa maza ba sa tausaya ma mata domin ya kamata a ce ko in mata ta wurin zancen kuɗi domin mun ji waɗansu fati sun rage ma mata kaman kudin karban form sun daga masu kafa domin mata su samu su saya dun dama muna kuka cewa mu bamu da kudi bamu da wanda zai taimake mu to mun gan dai sun yi kokari sun daga kafa to abin da yasa nace maza ba su da tausayi da duk da wannan dagan kafan da aka daga ma mata maza maimakon su taru su ce to tunda an dan daga ma mata kafa bari su ma su duba su gani in dai ana neman mutum takwas ne bari mu ba ma mata zarafi uku su su karbi hudu amma mun gan ma sun taru sun mamaye komai domin kar mata ma su samu matan da kika
amma mazan na cewa wani lokaci ai ba wai sai an ba ku ba ku ya kamata ku nema kuma in ya cin kun cancanta ya kamata a ce kun karbi kujerar nan ya kullun sai ku ce wai maza ne suke danne ku
maza suna danne mu domin su sun fi mu shiga da fita su shiga nan su je nan wani lokaci ma su sa abinda ma mu mata ba za mu iya mu kai wurin ba abinda yasa muke fada kenan cewa suna mana danniya idan aka ce wai equality yanzu kin ga kamar an ce wai ku je ku yi kallo a can to ya kamata in sayin wanda bai kai ba za a aje mashi wani abu domin sayin shi ya kai daidai da wancan to maza ba su yi mana haka ba ba su taimaka mana ba tunda dai sun ce ko litafi ma ya ce mu we are weaker vessels to ya kamata tunda sun san cewa mu we are weak a kowane litafi sai su zo su taimaka mana su ce to ke ga yanda zamu sa ki tashi daga nan mata suna kokari amma maza kuma in ko aka ce wai a gudu
maza ai za su fi mu gudu, amma in kana gudu sai ka juya ka dan kama hannu wanda za ku gudu tare. An ce mu gudu tare, mu sira tare. Maza sirewa suke yi su bar mata a baya, shi yasa muka ce ba sa jin tausayin mu. Amma kuma akwai mata wanda su ma maganan gaskiya ba su da adalci.
Za mu dawo kan wannan. Bari mu tambayi namiji tilo da ke cikin mu, kamar yadda ita Madam Roda ta yi magana, maza sun mamaye sun yi babakere, kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba?
Da farko dai, kamar yadda kika sani, ni ba dan siyasa bane, amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa, kuma ina bibiya. Kamar yadda tsarin kundin tsarin mulkin kasa take, ta bawa kowane dan Najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa. To ni ina tunanin cewa tunda ajiya ta bada lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun dauki kashi 49 cikin 100, kun ga wannan ba karamin yawa bane. Maza suna da kashi 51 kenan. To me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan, kuma su kasance kowane jam'iyya su shiga da yawa?
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da bakin namu ke ganin suke sa maza kin ba mata damar tsayawa takara. Kafin nan, a madadin bakin namu, Hajiya Binta Musa, shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau, da ambasada Roda Godwill Jahota, shugabar matan Krista a jihar Plateau, sai kuma Dorcas Lenkat Yusuf, shugabar kungiyar gamayyar ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau mai barin gado, da kuma ambasado Ridwan Jumat Imam, malami karkashin kungiyar Jama'atu Nasra Islam. Sai wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa, da kuma Jumbiz Hamza da daidaita sautin shirin. A madadin su duka, Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
Madalla a gaida Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama, zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya, musamman ma a matakin jihohi, a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu, za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a munfa a takaice.
Haka yake, 'yan sandan ciki a Najeriya suna gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele da yin rubda ciki da faɗi da tallafawa ayyukan ta'addanci da kuma yin almundahana. Sai dai magoya bayan gwamnan bankin sun ce zargin yana da nasaba da siyasa, inda 'yan siyasa ke adawa da sake fasalin takardun kuɗin da ya yi. Laifukan da hukumar tsaro ta Farinka SSS take zargin Godwin Emefiele da aikatawa sun hada da karkatar da wani shirin bayar da lamuni na biliyoyin daloli da kuma tallafawa ayyukan ta'addanci. Rundunar 'yan sandan sirri bata bayyana lokacin da ta fara binciken gwamnan babban bankin ba, amma a cewar wata sanarwar kotu, hukumar ta yi kokarin kawo shi domin amsa tambayoyi tun watan Disamba. Mataimakiyar sakatare janar ta Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Mohammed ta faɗa jiya Laraba cewa ƙasashen duniya za su iya amfani da burin kungiyar Taliban na samun karɓuwa a duniya wajen shawo kan kungiyar ta janye takunkumin da ta yi wa mata na Afghanistan.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Alheri Grace Abdu da ta yi na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, kuma injini namu na yau ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya ƙara hada mu. Ma assalam.